نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. بياك، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بركم دسائك سادوا أولا مسلاتي بتارة البركة مسلاتي مغلقة لكينا تشكين غرم بوتي أجهر بوتي أولا يمتي نلاهدي yau bakwai ga watan Ramadan hijirar Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama 1440 kuma shike daidai da 12 ga watan 5 shekarar miladiya ta 2019 wannan majalisi na tafsirin alqur'ani mai girma kuma muna cikin tafsirin surati Taha. Kamar yadda muka saba, zamu ansa wasu daga cikin tambayoyi kafin mu shiga karatu. Wanda ya rubuto yana tambaya game da yin sallar tarawihi wato asham a masallaci ko yin ta a gida, wanne ne ya fi falala? Asali duka sallolin nafila ana son a riƙa yin su ne a gida. Nabi sallallahu alaihi wa sallama yana cewa ku sanya wasu daga cikin sallolinku a gidaddajinku, kada ku mayar da su kaburbura. Annabi sallallahu alaihi wa sallama ya sallaci sallar tahajjudi ko kuma sallar tarawih ko qiyamul layl a Ramadan, ya sallace su tare da sahabbansa a masallaci kusan sau hudu. Daga baya ya daina fitowa gudun kada ya ci gaba da yin sallar wannan da sahabbai a jam'i a masallaci, kuma Allah ya farlanta ta daga baya ta zama akwai wahalarwa. Bayan haka ne sahabbai suka ci gaba da yi, kowa ya ci gaba da yi shi kadai. Lokacin sayyidina Umar ya shigo masallaci wata rana a azumi, ya ga mutane suna sallar qiyamul layl, kowa yana yin tashi, wance yana tashi, wance yana tashi. To shi ne ya dawo ya haɗa su a bayan Ubay ibn Ka'ab, ya ci gaba da yi musu sallah. Don haka yinta a masallaci shi kansa sunna ce daga sunnonin Annabi sallallahu alaihi wa sallama, ya tabbata. Sannan kuma yinta a gida wannan shi ma shi ne al'asr. Imam Malik rahimahullahu ta'ala ya fi fifita yinta a gida, amma wannan ga wanda zai iya yi din a gida. Wanda idan aka ce ya tsaya a gida din ba zai iya yi ba, ko dai saboda kasala ba zai ji ƙarfin gwiwa ba, ba kamar a ce ya zo masallaci cikin jama'a ba, ko kuma a'a ko da yana so ya yi din ba shi da karatun Qur'ani da zai yi, ba shi dama ya yi sallolin da yawa, dukkanin da ya fara ya ji cewa ya gaji. To irin wannan ya zo masallaci ya yi tare da jama'a ya fi masa, saboda zai samu ƙarfin yin sallar, kuma zai samu tsayawa mai yawa. Idan kuma ya ga cewa yana da halin da zai yi sallar, shedan ba zai rinjaye shi ba, ko da a gida ne ko kuma yana da Qur'anin da zai karanta, to wannan ya yi sallar sa a gida ya fi masa. Saboda haka ya danganta da mutum ne, wani yana cikin jama'a ya fi samun nishadi, ya fi samun karsashi na ya tsaya sallar. In ya shi kadai sai ya rika samun kasala, shedan sai ya rika wasa da hankalinsa. Wani kuma ba haka yake ba. Saboda haka ba za a iya cewa ga kowa yinta a gida ya fi falala ba, a'a, sai ga wanda zai iya yi din shi ne za a ce masa yinta a gida ya fi falala. Wanda yana tambaya game da da waken suya da da gyada da gujiya cewa ana musu zakka ana yi wa waken suya zakka yana daga cikin abinci amma gujiya da gyada wadannan ba sa daga cikin abin da ake fitarwa zakka saboda mutumin da yake noman noman gyada kawai ko gujiya kadai wannan ba zai fitar mata da zakka ba sai idan yana nomawa don ya tara kudi to yana nomawa da yawa to anan abinda dukiyar ta abinda shi wannan noma ya tara masa na dukiya shi zai fitar wa zakka idan sharadin yi masa zakka ya cika wato idan ya kai nisabi kuma ya shekara a hannunsa amma ita gyadar da kuma ita gujiyar ba za a mata zakka ba amma waken suya kamar wake ne duka ana musu zakka wanda yake tambaya hukuncin masu tsayawa a can nesa a masallaci ranar juma'a ba sa shiga sahu suna yin sallar su kadai ya hukuncin wannan sallar ina jin wannan an san mun sha tamansa ta irin wannan guri al'aslu shine mutum ya shigo sahu inda duk sahu ya cike idan cikin masallaci ya cika to harabar masallaci nan ma daidai take da cikin masallacin har zuwa inda sahu zai kai amma ba daidai bane mutum ya ki karasowa inda sahu yake ya tsaya can nesa ya sa da ruma sai ya kabbara ya bilima ya fita daga cikin sahu annabi sallallahu alaihi wa sallama ya tabbata daga gare shi yana cewa la salata li munfaridin khalfa as-saff illa fi as-saff la salata li munfaridin khalfa as-saff illa fi as-saff babu sallah ga wanda yake ya kadaita a bayan sahu sai ya shigo sahu ina ga wannan hadisi nassi ne zahiri akan matsalar kuma da zai ware shi kadai a bayan sahu yayin sallah annabi ya ce la salata ba shi da sallah sai yasa wasu daga cikin malamai suke tafiya zuwa ga suka tafi zuwa ga kore wannan sallar cewa bata yi ba amma idan sahu ne ya kai har inda yake ko da an tsallaka titi wannan babu komai tunda gabansa ya cika amma shi kadai ya ware saboda baya son shiga jama'a ko ko a ce san da yazo akwai rana na'am idan yana da wani wacce cutar da shigar sa rana za ta cutar da shi wannan kaga uzuri ne kuma daban amma an haka kawai saboda jin isa ya ware shi kadai ya sallah shi kadai ba a cikin sahu ba wannan ba shi da sallah saboda haka sai a rika kula da haka sai wanda yake tambaya game da jiyarwar lada ne cikin sallah wato irin abinda muke cewa zakara me hukuncinsa hukuncinsa shine idan ba a jin sautin liman babu laifi a samu zakara in ma ta kama a samu zakaru babu komai liman ya samu zakara shi ma zakaran ya samu zakara wanda idan har akwai bukatar haka babu komai don bukatar shine a isar da miliyar liman a isarwa mamu abinda liman yake ciki ya yi kabbara mamu su san ya yi kabbara ya dago su san ya dago to idan ya kasance miliyar liman tana zuwa ko ina saboda yana da karfin miliya ko saboda an sa masa amsakuwa wannan loudspeaker din da ake amfani da su suna aiki garau ana ji to babu bukatar wani zakara dan zai zama aikin saban barakwai ba ya da wani amfani mutane asali shi da su koyi da liman inama ju'ila al-imamu liyutamma bih liman shine abun koyi idan sun ji kabbarar liman kamar yadda annabi ya ce fa idza kabbara fakabbiru wa idza raka'a farka'u wa idza rafa'a farfa'u wa idza qala sami'a Allahu liman hamida faqulu rabbana zuwa karshen hadisi sauraka asali shine mutane su koyi da liman idan suna jin kabbarar liman su kabbara bayan kabbarar sa idan sun ji ya dago daga ruku'u su dago sun ya tafi sujjada su tafi haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya umarni to amma yayin da ya kasance sautin liman baya zuwa ga wasu daga cikin mamu kuma ba sa hango shi kuma ba sa hango kowa to wannan babu laifi a samu wanda zai rika isar musu da wannan sautin kamar yadda Annabi sallallahu alaihi wasallama yayi sallah sai da Abubakar yayi sallah da sallar Annabi sallallahu alaihi wasallama sauran musulmi kuma suka yi sallah da sallar Abubakar saboda lokacin ma'aiki sallallahu alaihi wasallama yana cikin rashin lafiya bude shi ba ta fita sosai saboda haka yazo ya ja sallah Abubakar yana yin sallah shi kuma mutane suna yin sallah da sallar Abubakar wato su Abubakar suke hangowa shi kuma yana ganin Annabi sallallahu alaihi wasallama duk lokacin Annabi yana zaune ne ba tsaye ba haka shi yake ganin sa yake yin kabbara yayin ruku'u shi ma yayin kabbara yayin ruku'u mutane su yi to wannan shine asali inda aka samu zakara to kaga bukata ce ta sa aka same shi ba kawai bayan ana jin sautin liman kuma shikenan wani ya ci shi ya mai da kansa zakara baya da wani amfani don haka in har ana jin sautin liman wasu daga cikin malamai da yawa sun yi nassanta cewa wannan bid'a ce ci gaba da yi abin ba tare da sababi ba ba da sanadiyar da sa yi shi ba to kuma har fatawa yake cewa ya zai iya barin wai masallaci saboda shubha game da jiyarwa wato da alama shi mai tambayar ladan ne kuma a masallacin da ake an ce sai ya yi zakara bai yi zakara ba sai dai ya bar to idan sun ce maka dole sai ka yi sai ka kura da ladancin ka zama mamu kamar kowa to waɗannan kaɗan daga cikin tambayoyi da muka samu haka za mu ci gaba da karatu a ayoyin da muka tsaya mun tsaya akan aya ta 74 kafin mu ci gaba da karatu akwai wani ɗan uwa daga nan Bauchi da suka tafi Kano harkar kasuwanci wajen shekaran jiya har zuwa yau ba su ba labarinsu ana buga wayarsu har zuwa yanzu ba a ji shi ba ba a san kuma halin da suke ciki ba don haka mu taya su da addu'a Allah subhanahu wataala ya kubutar da su Allah ya bayyana su cikin aminci Allah ya tsirar da su idan har suna cikin wani mayawanci hali Allah ya kubutar da su Allah ya bayyana su cikin aminci Allah ya bayyana su cikin aminci Allah ya tsare su Allah ya dawo da su cikin iyalansu lafiya duk wani wanda yake cikin irin wannan damuwa Allah ya masa ya samu masa mafita Allah ya samu masa mafita Allah ya yaye masa Allah ya kawo mana saukin waɗannan fitintunu a ƙasar mu da kuma sauran ƙasashen musulmi duka Allah ya yi mana abin da ya fi ƙarfin mu
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إنه من يأت ربه مجرما فإن له جهنم لا يموت فيها ولا يحيى ومن يأته مؤمنا قد عمل الصالحات فأولئك لهم الدرجات العلى جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك جزاء
Allah subhanahu wata'ala yace innahu man ya'ti rabbahu mujriman lalle yadda lamarin yake wanda duk ya zo wa ubangijin sa yana mai babban laifi fa inna lahu jahannama to lalle wutar jahannama ta tabbata gare shi la yamutu fiha wa la yahya ba zai mutu a cikin ta ba ba kuma zai rayu ba wa man ya'tihi mu'minan wanda ya zo masa kuma yana mai imani qad amila salihati kuma ya aikata ayyuka na kwarai fa ulaika lahumud darajatul ula to waɗannan su suke da darajoji na sakamako wato sakamakon darajoji madaukaka jannatu adnin wato aljannatayya na dawwama tajri min tahtiha al-anharu waɗanda koramu suke gudana ta ƙarƙashin su khalidina fiha suna masu zama dindindin a cikin su wa zalika jaza'u man tazakka wannan shine sakamakon wanda ya tsarkaka wannan maganar jiya kamar yadda muka fara malamai sun yi sabani cewa wannan zancen yana daga cikin maganar matsafan nan bayan sun yi imani da Annabi Musa alaihi salam suke gaya wa Fir'auna wannan maganar ko kuma a'a Ubangiji subhanahu wa ta'ala shi ne yake ta'aliki wato maganar sa ce yake gaya wa Annabi sallallahu alaihi wa sallama dan nuna masa wato munin aikin Fir'auna da mutanansa da kuma kyan abinda matsafan nan suka yi da kuma gargadi game da abinda wannan kissa ta kunsa ce malamai sun kasu gida biyu wasu sun tafi bisa ra'ayi na farko wasu sun tafi bisa ra'ayi na biyu anan dai Ubangiji subhanahu wataala yana cewa innahu man yati rabbahu mujriman lalle wanda yazo wa ubangijin sa yana mai laifi wato ya mutu ya hadu da Allah subhanahu wataala ranar gobe kiyama domin ya ga sakamakon aikin sa alhalin ya mutu yana kafiri mujriman anan al ijram anan ana nufin kafirci jarima anan ba ana nufin ta saban Allah kadai ba ana nufin jarima ta kafirci galibi kalmar ijram ko almujrim ko almujrimuna alqur'ani takan zo da ma'anar kafirai ne sai sa wani lokaci takan zo muqabilin musulmi afa naj'alul muslimina kalmujrimin za mu sanya musulmi kamar mujrimai kaga ana nufin kamar kafirai wanda ba shi da imani kwata kwata innal ladina ajramu kanu minal ladina amanu yadhhakun ce waɗanda suka zama masu laifi irin na kafirci sun zan suna yi wa muminai dariya to kalmar ajramu tana nufin kafirci saka wannan ayar ma haka kafirin take nufi innahu man yati rabbahu mujriman ana nufin wanda ya mutu yana kafiri saboda sakamakon da za a faɗa a gaba ba sakamako bane wanda ya mutu yana saban Allah sakamakon na wanda ya mutu ne yana kafiri sai ka dora kalmar mujrim ka fassara ta da kafiri saka wanda ya mutu yana kafiri fa inna lahu jahannama to yana da sakamakon jahannama wannan lamu din lamu istihqaq ce wato ya cancanci shiga jahannama la yamutu fiha wala yahya ba zai mutu a cikin ta ba kuma zai rayu ba wato kafiri a cikin jahannama ba zai mutu ba ya huta da azaba ba kuma zai rayu rayuwa mai dadi ba wato rayuwa wacce take mai amfani wacce zai more ta a yana nan shi ba matacce ba shi kuma ba mai rai ba saboda la ya mutu ana nufin ba zai yi mutuwa wacce za ta sa ya huta da azaba ba mutuwar da ake korewa da ita ce mutuwar da zai zama babu wato in yayi ta ba zai ji komai ba ya daina jin zafin azaba ya daina jin wannan wahalar sanar rayuwar da ake cewa ita ma an kore a nan ita ce rayuwa ta jin daɗi da zama yana rayuwa mai amfani Allah subhanahu wataala ya hukunta wa ƴan wuta waɗanda suka mutu kafirai cewa in suka shiga wuta za su yi wannan rayuwa ce da babu jin daɗi a cikinta ko kaɗan waladina kafaru lahum naru jahannam la yuqda alaihim fayamutu wala yukhaffafu anhum min azabiha kadhalika najzi kulla kafur Allah ce waɗanda suka kafirta suna da wutar jahannama la yuqda alaihim fayamutu ba za a gama da su ba su mutu da shi shikenan wutar jahannama ta cinye su kurmus sun mutu shikenan azabar ta zo karshe a'a wala yukhaffafu anhum min azabiha ba kuma za a sassauta musu azaba ba kadhalika najzi kulla kafur Allah ce haka zamu saka wa dukkan wani kafiri haka nan ubangiji ce alladhi yasla an-nar al-kubra thumma la yamutu fiha wa la yahya wanda zai shiga wutar jahannama wuta mafi girma sannan kuma ba zai mutu a cikinta ba kuma zai rayu ba za su yi ta roƙon mala'ika mai tsaron wuta cewa ya roƙa musu Allah su dai a gama ma da su wanda da waya maliku yaqdi alaina rabbuk qala innakum makithun ce suka kira maliku ka roƙa Allah ya gama da mu ce a'a haka za ku yi ta zama cikin azaba kullama nadjat juluduhum badallahum juludan ghayraha liyadhuqu al'adab duk sanda fatar su ta narke sai ku canza musu wata fatar dan su ci gaba da azaba wanda ita ce azabar kafiri wanda ya mutu ba bisa imani ba, ba musa musulunci ba. Amma wanda yake mumini mai saban Allah, shi idan ya mutu aka jefa shi wuta, wuta ta cinye shi ya mutu. Saboda shi wanda yake mai mumini bayan ya jefa shi a wuta, to azabar za ta kashe shi, shi zai mutu. Wannan la ya mutu fiya wa la ya haya kafiri ake nufi. Amma mai saban Allah wanda ya ci kudin mutane ya kibiyan su, ka je lahira ba shi da abin da biya, aka jefa shi wuta, to za ta ci shi, ta ci shi har ta cinye ya mutu kurmus, sannan kuma sai a kwaso shi saboda imaninsa, kuma a dade shi aljanna bayan an saki masa halitta. Wanda shi ne abin da hadisin annabi sallallahu alaihi wa sallam ya nuna, hadisin Abu Sa'id al-Khudri wanda Imam Muslim ya ruwaito, yana cewa manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam yana cewa, amma ahlun nar alladhina hum ahluha fa innahum la yamutuna fiha wa la yahyaun, ce amma ƴan wuta waɗanda su ne ƴaƴan nata, wato su ne na gaske. Mumini ko ya shiga wuta ba ɗanta bane, zai fito ya koma gidansa na asali, gidansa na gaskiya shine aljanna. Amma kafiri shine ɗanta. Nabi ya ce amma ahlun nari alladhina hum ahluha, amma ƴan wuta waɗanda su ne ƴaƴanta na gaske, ya ce fa innahum la yamutuna wa la yahyaun, to waɗannan ba za su mutu ba, ba za su yi rai ba. Walakin nasun asabatuhumun naru bi dhunubihim, sai dai akwai mutane, akwai wasu mutane wanda su kuma wutar za ta same su saboda zunubansu, wato masu laifi. Au qala bi khatayahum, ko annabi ce saboda laifuffukansu. Fa amatahum imatatan, sai Allah ya kashe su bayan wutar ta same su ta cici ta cici, an cinye laifuffukansu, koran ya isa. Fa amatahum imatatan, sai Allah ya kashe su. Hatta idza kanu fahman, har sai sun zama kamar bakin gawayi, wato sai sun zama kamar gawayi, sun kone kurmus. Uzina bishafa'a, sai ai uzina ba da uzini cewa to wannan aje a ceto su. Annabi ya ce faji'a bihim dabaira dabaira, a zo da su dodo dodo, jama'a jama'a, haka za a taho da su. Fabuthu ala anharil janna, a watsa su akan ƙoramin aljanna. Thumma qila ya ahlal janna, sannan sai a kira ƴan aljanna a yi shela, a ce afizu alaihim, ku kwararo musu riwan aljanna. Fayanbutuna nabatal hibba takunu fi hamilis sayl, sai su shigaba da tsirowa kamar yadda tsirre suke fitowa da gefen wato ruwa wanda ya zo da tarkace na bakin abin nan. In ruwa ya zo ya wuce, to za ka samu cewa tsirre na fitowa irin wannan guri. To haka za su kuma tsatsahowa, su kuma dawowa cikin halittarsu, su aljanna, har ma aljanna su rika ce musu jahannabiyuna, ce ga ƴan jahannama nan. Allah ka kiyashe mu. To wannan shine bambancin mumini, wutar mumini da wutar kafiri. Wutar kafiri za ta ci shi, ta ci shi, ta ci shi ba ranar mutuwa, sai dai duk sanda ya kone a sake masa halitta, a kuma ci gaba da kona shi. Shi kuma mumini za ta ci shi, ta kona shi har sai ya zama gawayi. Daga lokacin da ya zama gawayi, to ya daina jin kuma azabar wannan, sai kuma a ce a zo a cece shi, a fito da shi. To shi ne yasa wani ayar man ya'ti rabbahu mujriman, dole ka fassara ta da cewa ana nufin kafiri, kar ka ce ana nufin mai laifi. Mu'tazila waɗanda suke cewa dukkan wani mai laifi in ya shiga wuta ya shiga har abada, suna hujja da wannan ayar, domin suna fassara mujrim da cewa al-muzlim, ana nufin wanda ya saba wa Allah. To suka ce ai gashi Allah ya ce fa inna lahu jahannama la yamutu fiha wa la yahya, zai shiga jahannama ba zai mutu ba, ba kuma zai rayu ba, ce saboda haka ba zai fito ba kenan har abada. To malamai suka yi musu raddi cewa a wannan ayar ba tana magana akan musulmi mai saban Allah ba ne, tana magana ne akan kafiri wanda ya mutu akan kafirci. Sannan Allah subhanahu wataala ya ce ومن يأته مؤمنا قد عمل الصالحات, wanda kuma yazo wa Allah mu'mini yayi aiki na ƙwarai, wato yazo da abubuwa guda biyu na farko ya zo da imani ya kuma zo da kyakkyawan ayyuka saboda haka kaga anan ana maganar mu'mini da ya mutu akan imani kuma ya zo da kyakkyawan ayyukan da zai shiga aljanna to wannan shine Allah subhanahu wataala yace qad amila as-salihati ya ayyuka na kwarai ce fa ulaika lahumud darajatul ula to wadannan suna da sakamakon darajoji madaukaka wato suna da gidaje madaukaka suna da benaye wani kan wani da Allah subhanahu wataala zai ba su wadanda kuma jin dadi wanda yake mai zarcewa mai dorewa da koramu masu gudana sannan kuma mafi abin sha'awa shine dawwamar wannan ni'imar ni'ima ce wacce za ta dawwama ba za ta yanke ba cece khalidina fiha jannatu adnin aljannatayyani wadanda suke na dawwama Allah zai sa su a ciki khalidina fiha kuma zama su dawwama a cikin ta babu ranar fitowa babu ranar fitar da su a ce an fitar da su ga abin ga farin ciki mai dorewa ga abin da idan su bai taba gani ba kunnan su bai taba ji ba ɗayan su bai taba tunanin sa ba na jin dadi to shine Allah ce wa zalika jazaa'u man tazakka wannan shine sakamakon wanda ya tsarkaka ya tsarkaka ya tsarkake zuciyarsa daga shirka ya tsarkake zuciyarsa daga kafirci ya tsarkake zuciyarsa daga munafici ya tsarkaka daga fasikanci da saban Allah ko dai ya zanto baya aikata waɗannan laifuffuka ko kuma ya aikata amma ya tuba ya koma ga Allah subhanahu wataala don haka ya tsarkake kansa sannan kuma ya tsarkake kansa ta hanyar haɓaka imaninsa da kyawawan ayyuka domin tazkiya tana da ma'ana guda biyu tana da ma'anar tsarkake kai daga laifuffuka sannan kuma da tsarkake kai da ayyuka masu na kwarai to ka hada at-takhliya wa at-tahliya ka tsarkake kanka daga miyagun ayyuka sannan ka tsarkake kanka daga ainihin kyawawan ka tsarkake kanka da kyawawan ayyuka ka tsarkake kanka daga miyagun ayyuka kuma ka tsarkake kanka da kyawawan ayyuka to duk kalmar tazkiya ta kunshi wannan saboda haka wazalika jazaa'u man tazakka ana nufin wanda ya kauce wa ayyukan laifi sannan kuma ya nufi ayyuka na kwarai ya aikata su kamar dai kalmar zakka da ake ta dukiya kalmar zakka ta dukiya tana dauke da waɗannan ma'anonin guda biyu na farko mutum zai wanke dukiyar shi daga dattin da yake samunta da wasu abubuwan da za su shige ta kila bai sani ba ko ya sani wanda kazanta ne a cikin dukiyarsa zakka tana kawar da wannan dattin shi yasa annabi ya kira ta awsakhun nas shi yasa yace shi da iyalan gidansa ba sa karɓar zakka saboda datti ne to bayan kuma wannan wanke dattin sannan kuma za ta haɓaka dukiya to wanda yake fitar da zakka akai akai yadda Allah ya ce to Allah zai sanya albarka a cikin dukiyarsa ta rika haɓaka mana qasad sadaqatu mana qasad mana qasad min sadaqa nabi ce zakka ba ta rage dukiya sai dai ta ƙara shi خذ من أموالهم صدقة تطهرهم بها وتزكيهم بها تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم فراك إتما كلمة زكاء بين تقون ساكينة وأنا ما أنوني قد أبيو سألك كي والكم هبكاوة راك نند الله يشي فذلك جزاء من تزكى أنا نفهم وانا ساكموكوني نوان ديس ألككا تهير بر اللي ففكا لكم أيك تكاوة وان أيوكا الله سبحانه وتعالى أنا شاقن أفلح من تزكى wanda duk ya tsarkaka to wannan ya samu babban rako na'am
wala qad awhayna ila musa an asri bi ibadi fadrib lahum tariqan fil bahri yabasan la takhafu darakan wala takhsha
Allah subhanahu wataala ya ce walaqad auhayna ila Musa kuma hakika mun yi wa Musa wahayi an asri bi ibadi ka tafi da bayina cikin dare fadrib lahum tariqan ka keta musu wata hanya fil bahri yabasan ke kasassa a cikin kogi لا تخافوا دركا بذاك جتوران رسكر فرعون المتانن سقريك با ولا تخشى باكم ذاك جتوران نسيوا أروبا وانشان في في ياكاري يزقون في في نسابو أتشكين وانا كسا تا النبي موسى عليه السلام wannan wancan faifai wancan episode din da ya kare da kuma wannan faifan da Allah ya bude magana sa da walakat kuma ya canza siyakin ya canza sigar yadda kissa take tafiya ba a kawo kawai wa al-atafi ba ba a cewa auhayna ila Musa ba dan cewa auhayna ila Musa wanda zai dauka maganar hada take bayan wadancan matsafa sun yi imani Fir'auna ya musu kurari shikenan suka ce su ba za su fasa abinda suka yi riya ba kuma za su yi tsoron sa ba kaza da kaza suka gama magana sai kuma Allah ya yi wa Musa wahayi ya ce to a fita da daddare wani zai dauka haka abin ya taho to a'a anan an dade wasu bayanai da yawa wadanda sun faru kafin a zo walaqad auhayna ila Musa din nan akwai wasu abubuwa da suka faru wannan karshen faifan Isra annabi Musa ne da tare da Fir'auna da mutanansa amma bayan wancan abu din da ya faru da waccan wato karawa da aka yi a fadar abin nan a gaban Fir'auna kuma annabi Musa alaihi salam yayi galaba da kuma imanin waɗannan mutane matsafa da gayyato suka yi imani to bayan wannan abu ya faru kuma rayuwar ta ci gaba an ci gaba annabi Musa da shi da mutanansa waɗanda suka yi imani da shi sun ci gaba da zama a Masar abubuwa suka yi ta faruwa Fir'auna ya ci gaba da kafircinsa ya ci gaba da dagawarsa ya ci gaba da tuhumar annabi Musa alaihi salam da cewa matsafi ne mutanansa fadawansa suka ci gaba da zuga shi cewa abin da yake yi na cutar da mutanen annabi Musa kai ya daina dan saboda annabi Musa da mutanansa sun masa tawaye sun masa butulci sun ainihin raina masa hankali sun raina masa wayo قال الملأ من قوم فرعون أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض ويذرك وآلهتك قال سنقتل أبناءهم ونستحيي نساءهم وإنا فوقهم قاهرون سو suka ci gaba da zuga shi cewa to yanzu haka zaka zura ido ran Musa da mutanansa su ci gaba da barna a bayan kasa suna gallaza mutane sun addabi jama'a sun ki bautarka sun ce ba za su bautarka ba wani abu da ban suka yi da su bautawa ba kai ba shi kuma yace da su sanuqtilu abna'ahum kaga ci gaba da siyasarsa ta kashe ƴaƴan su da kawo matan ƴaƴan su mata yana mai da su ɗan aiki a gidajen Kiblawa to kaga siyasar Fir'auna ta ci gaba kenan babu abin da ya canza su kuma ƴan zagin Fir'auna su ci gaba da zuga shi akan cewa kare ya tsaya zura ido to a daidai wannan dan tsakankani Allah subhanahu wataala ya sanya annabi Musa alaihi salam yana ta lallashin mutanansa abubuwa da yawa suna ta faruwa yau a cutu wannan gobe a cutu wancan a zalunci wannan saboda yadda Fir'auna ya daure wa su kiblawa gindi a lokacin su ci gaba da zaluncin banu Isra'ila shine annabi Musa alaihi salam ya kala Musa liqaumi ya qaumi isti'inu billahi wasbiru innal arda lillahi yurithuha man yasha'u min ibadina wal 'aqibatu lil muttaqin min ibadihi wal aqibatu lil muttaqin annabi Musa ya ci gaba da lallashin banu Isra'il cewa ku yi hakuri duniya ta Allah ce kasa ta Allah ce idan ga dama zai gadar da ita ga wanda ya so daga cikin bayansa kuma karshen al'amari yana kasancewa ga masu takawa ne to su kuma a daidai wannan lokacin duk abubuwan suka ta damuwa wani lokaci ma har suka ganin kamar zuwa annabi Musa alaihi salam dinnan ya kara jawo musu tsana ya ce uzina min qabli an ta'tiyana wa bi ba'di ma ja'tana ya Musa mu kafin ka zo an cutar da mu bayan ka zo an ci gaba da cutar da mu to kaga wannan ba daidai bane in banda dai tafsiya ta da Yahudi wato zuciyar bai Yahudi sai Allah da ya halicce shi kadai sun fara ma cewa ganin zuwa annabi Musa ma ba wani abu da ya tsina musu gashi an ci gaba da cutar da su wata kila ma abin ya fi yadda ma ake musu shi kuma ya kare ba su hakuri ya ce kasa ta Allah ce kuma Allah zai halaka makiyansa ku kuma ya gatar da ku kasan ya ga ku kuma ya za ku yi to a daidai wannan lokacin Allah yana saukarwa Fir'auna da mutanansa bala'ai iri-iri suna ga annoba daban-daban tana samun su bisa da wata annoba ta same su sai su je kuma a tura wani gungun jama'a gurin Musa ce to kaga dai abinda kuma Allah ka yi mana ka roke shi in ka roke shi za mu yi imani da kai kuma za mu saka muka bani Isra'ila da muke rike da su. In yi addu'a aka dauke musu wannan wasifar sai su ci gaba da abin da suke yi, sai su karya wannan alkawari da suka yi. Walaqad akhadna ala fir'auna bis-sinin wa nafsin min ath-thamarati la'allahum yadhakkarun. Dace mun kama mutanen fir'auna daga cikin abin da muka kama su da shi, inji Allah, ce mun damke su da fari, da fari rashin amfanin gona, karancin amfanin gona, watakila ko su wa'azantu. Idza ja'atuhum al-hasanatu qalu lana hadhihi wa antusibhum sayyatun yatayyaru bi Musa wa ma'a. Idan suka samu walwala, aka samu arziki, aka samu ruwan sama, aka samu amfanin, sai su ce wannan allolin su ne, kuma albarkar fir'auna ce. Amma idan wata musiba ta same su, sai su ce zaman Musa da mutanensa a cikin garin da duk ya ja wannan musiba. Dayyaru bi Musa qala ala inna ma ta'irukum inda Allah walakin aktharuhum la ya'lamun. To su cika ci gaba da gaya wa annabi Musa irin maganganu irin yadda suke so. Qalu mahma ta'tina bihi min ayatin litasharana biha wa ma nahnu laka bimu'minin. Ce duk irin sihirin da zaka zo mana da shi mu ba za mu imani ba. To suka ci gaba da jifa annabi Musa da wannan kalmar da Fir'auna ya jefe shi da ita. To shi ne matsalar wani babba ya jeho wata mummunar kalma cikin jama'a, shikenan sai a yi ta maimaita ta, ta zama kalma ce ta tsiya, haka za ta yi ta yawo a bakin jama'a. Fir'auna shi ya fara faɗa, shikenan sai ta zama salo. Abinda duk annabi Musa ya zo shi a ce sihiri ne, ba ta ce nabi min ayatin, duk ayat da zaka zo mata wata wani mu'jiza da zaka kawo mana, litashara na biha, dan kawai ka sihirce mu. Fa ma nahnu laka bi mu'minin, kuma ba za mu taba imani da kai ba, ba za mu taba yadda da kai ba. Shine sai Allah subhanahu wataala ya ci gaba da aiko musu uba daga wannan sai wannan. Arsalna alaihim at-tufana wal jarada wal qummala wad dhafadi'a wad dama ayati mufassalati fastakbaru anha wa kanu qauman mujrimin. Allah subhanahu wataala ya ci gaba da aiko musu masiba daga wannan, daga ruwa, ambaliyar ruwa, wal jarad fari, dafadi fadi, dama da kwarkwata, da jini, duk wannan daga wannan sai wannan daga wannan sai wannan. Amma kuma duk wannan bai sa sun yi imani ba. Falamma waqa alaihim ar-rijzu qalu ya musa ad'u lana rabbaka bima ahida 'indaka la in kashafta 'anna ar-rijza lanu'minanna laka wa lanursilanna ma'aka bani isra'il. Duk sanda wata musiba ta samu sai je su roki annabi Musa su lallashe shi, yayi addu'a, lalle in yayi musu wannan matsalar da take suke ciki, lanu'minanna laka, tabbas haƙiƙa za mu yi imani da kai, wala nursilan da ma'aka bani Isra'il, za kuma mu saki bani Isra'il tare da kai. Falamma kashafna anhum ar-rijsa ila ajalin hum balighuhu idha hum yankuthun. Ce amma da mun yaye musu wannan azabar zuwa wannan lokaci sai su kare alkawarin. To haka annabi Musa ya ta fama, to har zuwa kuma lokacin da Allah subhanahu wata'ala ya yi niyyar halaka wato Fir'auna da shi da jama'arsa da kuma tsiratar da Banu Isra'il. To shine anan bayan duk waɗancan abubuwa sun faru, sai Allah ce walaqad auhayna ila Musa. Saboda kaga ashe wannan walaqad auhayna ila Musa ba daga waccan magana ta sahara shikenan sai aka zo kanta ba, a'a, sai da abubuwa duka suka abinna. Saboda an dade wasu bayanai saboda kasancewar an yi su a wasu gurare, ce walaqad auhayna ila Musa an asri bi ibadi. Haƙiƙa mun yi wahayi zuwa ga Musa cewa ka fita da bayina cikin dare. Ubangiji subhanahu wataala ya aiko wa annabi Musa wahayi cewa ya ɗauki Banu Isra'ila su fita, kuma su fita cikin dare. Wani gurin ce an asri bi ibadi innakum muttaba'un, ku fita kuma lalle za a bi ku a baya, kar ku zata cewa za ku fita ne kuma za a biyo ku ba, za ka ku fita za a biyo ku. Kuma ya umarce shi ya fita da daddare domin ya kubutar da Banu Isra'ila daga wannan Fir'auna da abinda yake shukawa. Allah subhanahu wataala ya kirawo Banu Isra'ila da aka ce a fita da su bi ibadi, cewa bayansa ya jingina bautarsu zuwa gare shi, ce bi ibadi bayina, domin ya zama akwai girmamawa a cikin haka, akwai kuma ɗaukaka darajarsu. Kuma wannan kalmar bayina, Allah ce da su bayina yaro cewa zai kubutar da su daga bautar Fir'auna da Gibdawa, za su zan Allah kadai suke bautawa, wato su ba bayan Fir'auna bane, bayan Allah ne. Fadrib lahum tariqan fil bahri yabasan, ka keta musu wata hanya ke kasashsa a cikin kogi, wato ka dara musu hanya da za su bi wacce ke kasassiya ce a cikin teku. To Allah subhanahu wataala ya umarce shi, ya kuma gaya masa cewa za a biyo shi, ya kuma tsara masa yadda zai yi. Ubangiji subhanahu wataala a cikin suratu shu'ara ya gaya mana yadda al'amarin ya faru bayan ya yi wahayi ga annabi Musa alayhi salam cewa ya dauki banu Isra'ila cikin dare su fita. Ubangiji subhanahu wataala sai ya gaya mana cewa Fir'auna shi kuma ya samu labari, farsala fil madaini hashirin, farsala fir'aunu fil madaini hashirin, innahum la shirzimatun qalilun wa innahum lana laghaizun wa inna lajami'un hadirun. Fir'auna sai ya aika ko ina a tattaro sojojin sa majiya karfi cewa su zo su bi annabi Musa alaihi salam da jama'a su, da kuma kara ziga su da wasu kalmomi. Na farko dai ya nuna cewa annabi Musa da jama'ar sa daman can sun addabi mutane, sun hana mutane sakat a gari, suna ta laifuffuka, mutane ba daɗin sa suke ji ba. Wa innahum la shirzamatul qalilun, da farko dai ya nuna cewa ai su ƴan inna haula'i shirzamatul qalilun, cewa waɗannan ƴan tsirarin mutane ne, zaka gama a bi su, a kama su, a gama da su ba abu ne mai wahala ba, don haka ka aji tsoron fitowa, duk kowa ya fito. Wa innahum lana laghaizun, kuma su dinnan daman sun fusata mu, sun addame mu a gari. Sannan wa inna la jami'ul hadirun, kuma mu dukkanmu daman a cikin shiri biki, muna cikin shirin daman waɗannan mutane ba za mu kyale su ba. To Ubangiji subhanahu wataala ya yi wannan ne domin ya fito da Fir'auna da mutanensa da sauran miyagun waɗanda yake amfani da su cikin sojojinsa don gallaza, bayan Allah ya hallaka su. Sai ya ce fa akhrajnahum min jannatin wa uyun wa kunuzin wa maqamin karim kadhalika wa awrasnaha bani isra'il fa atba'uhum mushriqin. Allah subhanahu wataala ya ce muka fito da su, wato shi Fir'auna da shi da jama'arsa, muka fito da su daga gonakinsu da jin daɗinsu da guraren zamansu, manya-manyan gidaje, fankama-fankaman gidaje na alfarma da suka gina, da dukiya da suka tara, duk muka fito da su daga cikin wannan. Suka fito domin su bi annabi Musa alaihi salam da mutanensa. Fa atba'uhum mushriqin, da sassafe lokacin fito hudowar rana, ana hudowa suka fita. Annabi Musa ya fita da daddare, su kuma suka bi shi da safe bayan rana ta hudu, domin ba su ankara annabi Musa ya fita ba. Hikimar da ta sa Allah ya ce fita da daddare, na farko za su iya taruwa ba tare da maƙiyansu sun san abin da suke ciki ba, inda rana ne za a gane su, za a gansu suna taro, amma cikin dare kowa yana gida, za su iya taruwa har su gama shirinsu ba tare da wani ya gansu ba. Na biyu kuma inda daddare ne, Fir'auna koda ya bi su ba zai cin musu cikin sauki ba saboda duhun dare. Sannan kuma koda an haɗu inda daddare ne, mutanen annabi Musa ba za su gano yawan mutanen Fir'auna, bare su karaya, saboda haka wannan za ta ba su dama su ci gaba da tafiya har su kai inda Allah subhanahu wataala ya so ya kai su. To shi ne su kuma Fir'auna da sassafe rana na hudowa, shi da jama'a sa baya tattara su a gigayya ta sojoji masu ɗumbin yawa, sai suka bi bayansu. Atba'uhum mushriqin, da ce falamma tara'a al-jam'ani qala ashabu musa inna lamudrakun, yayin da wato ƙungiyoyin biyu suka ga juna, suka haɗu da juna, mutanen annabi Musa suka hango Fir'auna da jama'a sa bayan sun zo daidai da gabar kogin Maliya, abin Bahrul Ahmar, Red Sea, bayan sun zo daidai na inda nan Allah subhanahu wataala ya umarce su su je, da suka hango su sai tsoro ya kama su. Da inna la mudrakun, ce lalle za a cin mana, lalle za a cin mana. Annabi Musa ya ce qala kalla, ce a'a fafau ba za a cin muku ba, inna ma'i rabbi sayahdin, ta tare da ni akwai Ubangiji na shi zai shiryar da ni, don haka ba za ku komai ba. Don Allah subhanahu wataala ya gaya masa tun farko cewa la takhafu darakan wala takhsha, ba za ka ji tsoron Fir'auna ya ci maka shi da sojojinsa ba, balle za su cutar da ku, kuma ba za ka ji tsoron nitsewa a cikin wannan teku ba. Don haka babu wannan alkawari ne Allah subhanahu wataala ya yi masa alkawarin, gashi kamar Annabi Musa kadai aka yi wa, amma ba shi kadai aka yi wa ba har da mutanansa, domin tsirar Annabi Musa shi kadai ba tare da mutanansa ba neman ba za ta cika ba. Saboda haka duk da an yi masa alkawari ne ba ma da mutanansa gaba ɗaya ake nufi. Don haka in ya samu ƙarfin gwiwa su ma za su samu ƙarfin gwiwa. A ƙira'ar Hamza la takhaf, nace la takhafu wannan khabar ne, ba za ka ji tsoro ba, la takhaf kuma kada ka ji tsoro, kada ka ji tsoro. Ce fadrib lahum tariqan fil bahri yabasan la takhaf, sai zama jawab ne na wancan umarni na fadrib ka abin nan. To shine Allah subhanahu wataala ya masa wahayi shi kansa bayan ya zo ga ruwa gabansu, can kuma bayansu ga Fir'auna da jama'arsa, ya kwaso imbin yawa. To a lokacin sai Allah ya masa wahayi, wa auhayna ila Musa an idrib bi asakal bahr fanfalaqa fa kana kullu firqin ka tawd al azim, sai muka yi wahayi ga Annabi Musa alayhi salam cewa ka daki wannan teku da sandarka. Fanfalaqa, sai ya dare, sai dai ku ya dare, fa kana kullu firqin, kowane bari kowane bangare daga cikinsa sai zama kamar babban dutse, zama kamar babban dutse ya tsaya kyam, ruwan baya bai haɗe ba, sannan kuma a tsakanin su zama hanya ce buɗaɗɗiya, hanyoyi ma ba hanya ɗaya ba, hanyoyi gwargwadon yawan wato hanyoyi 12 gwargwadon yawan kabilun Banu Isra'il, gidajen abin al-asbaq su 12. To haka hanyoyin suka zo guda 12 a cikin shi wannan kogi, da kowace kabila za ta bi hanyarta don kada ma a samu cunkoso ko a samu turereniya, kowa zai bi hanyarsa shi kadai. Allah ce fa atba'ahum fir'aunu bi junudi,
fa atba'ahum fir'aunu bi junudihi fa ghashiyahum min al-yammi ma ghashiyahum wa adalla fir'aunu qawmahu wa ma hada.
Allah ce fa atba'ahum fir'aunu bi junudihi, fir'auna ya bi su da rundunarsa da sojojinsa, fa ghashiyahum min al-yammi ma ghashiyahum, sai abin da ya lullube su na ruwa ya lullube su, wato abin da ya haɗe su na ruwa ya haɗe su. Wa adalla fir'aunu qawmahu wa ma hada, fir'auna kuma ya batar da mutanansa bai kuma shiryar da su ba. Wato Annabi Musa alayhi salam fa anan fa atba'ahum fa ce wa take ka alfa'ul fasiha, wato ka kaddara akwai magana kafin, akwai magana bayan fadin, ma'ana fasara bihim, Annabi Musa ya tafi da su, fa atba'ahum fir'aun, bayan ya tafi fir'aun ya bi bayan su, fir'aun ya fusata matuƙa da gaske da jin labarin cewa Annabi Musa alayhi salam ya fita da Banu Isra'ila zai tafi, don ya tsorata kwarai da gaske cewa wannan fitar ta Annabi Musa alayhi salam idan ya bari har ta tabbata, to babu mamaki ya zama ƙarshen mulkin sa ne, domin zai fita watakila ya je can ya yi shiri ya samu ƙarfi, kuma ya zo ya yaƙe shi ya ci nasara a kansa ya kwace masa mulki. Ba abin da Fir'aun yake damuwa da shi sai mulkinsa, shi mulkinsa ne ya dame shi. Saboda haka duk wani abu da yake yi yana yi ne saboda wannan mulkin. Saboda haka da kisan da barin da waye duk da yake idan mulkinsa ne yake yi. Saboda haka ya ji tsoron fitar Annabi Musa alayhi salam da wannan jama'a da Banu Isra'il zai ba shi ƙarfi, domin zai je ya yi shiri ko zai zo ya yaƙe shi, kuma ba mamaki in ya zo ya ci nasara a kansa. Don haka gara ya yi sauri ya taro Annabi Musa da jama'a su tun kafin su fita in ya so ya zo ya gama da su. To wannan ya sa da sassafe, bayan ya sa an je an yi shura da sassafe, mutane suka taru, sojoji suka taru ya bi shi. Kuma cikin yadda masana tarihi suke faɗa cewa kafin haka ta faru sai da aka samu mace-mace sosai a cikin ibdawa to an samu annoba ta mace-mace sun yi ta mutuwa bayan wannan a cikin wannan mace-mace kuma sai ji aka yi annabi Musa da shi da Bani Isra'ila za su fita don haka sai abin ya zo wa Fir'auna cikin wani yanayi mai wahalar gaske ce wannan mace-mace ya faru a cikin watan bakwai wanda shi ne wani wata da suke kira Barmahat shi ne watan bakwai na lissafin shekarar wurin ibdawa watan Barmahat don ce a cikin wannan watan shi ko wannan watan a ciki ne annabi Musa alaihi salam ya fita da mutanensa ce shi ne farkon kuma lissafin shekara a wurin Yahudawa saboda a cikinsa ne Allah subhanahu wa ta'ala ya tsirar da annabi Musa alaihi salam wanda ko muke cewa shi ne watan Muharram a cikin goma ga Muharram shi ne daidai lokacin da Allah subhanahu wa ta'ala ya kubutar da annabi Musa daga Fir'auna to wannan daidai wannan lokaci ne da annoba wata ne da annoba ta kashe ibdawa mutanen Fir'auna saboda su kuma mutanen Bani Isra'ila a daidai lokacin da suka samu kubuta daga Fir'auna to sai zama da shine farkon su ma lissafi a gurin su an ce annabi Musa alaihi salam ya fita da mutanansa zuwa wannan abinan wannan gari wannan birni da ake kira wannan Ramses wanda yanzu ake kira ta Ainu Shams a cikin Masar a nan gurin ya fita da su ya nufi al-Bahr al-Ahmar shine kogin Maliya wasu sun ce Fir'auna ya saki Banu Isra'il samun da bayan sakin su sai annabi Musa ce to azo a fita wasu sun ce ya saki su sai kuma ya zo yana da dama da aka yi da ya sake su to shi da ya bi su cikin wannan tawaga tashi mai yawa to daidai zuwa wannan lokaci sabon annabi Musa sun tsorata Allah subhanahu wataala sai masa wahayi cewa wahayina ila Musa an idrib bi asaka al-bahr ka dau sandanka ka buga da ya dau sandan sai ya bugi wannan ruwa sai dare gida 12 hanya 12 to shi ne a lokacin annabi Musa alaihi salam da shi da mutanansa suka fita suka shiga ta ciki har suka fita ba ɗaya da aka rasa duk suka kai lafiya shi kuma Fir'auna Allah subhanahu wataala ya bar abin yadda yake ce wa azlafna thumma al-akhirin Allah ce muka matso da waɗancan wato Allah ya matso da su kuma suna shiga sai ubangiji subhanahu wataala ya sa ruwa ya rufe su shi yasa ce faghashiyahum min al-yammi maghashiyahum abinda ya lullube su na teku ya lullube su suka nutse gaba daya anan zamu ga sigar da aka maghashiyahum abinda ya rufe su dan a nuna maka cewa abin ya kai matuka gaban tsoro ta yadda bayanin sa ba zai yi ba sai dai a gaya maka shi a dunkule abinda ya rufe su din kawai ya rufe su saboda haka ba wanda zai iya gaya maka irin tashin hankalin da suka gani irin azabar da suka gani a wannan lokaci abin ba zai sifantu ba a lokacin Fir'auna da ya ga halaka gadan-gadan ya yi tunanin cewa bari ya yi imani da annabi Musa alaihi salam ko zai tsira don yana ganin cewa rashin imani da annabi Musa ne ya ja masa haka to bari ya yi imani da annabi Musa alaihi salam ce hatta idza adrakahu al-gharq qala amantu annahu la ilaha illa alladhi amanat bihi banu isra'il wa ana min al-muslimin ya ji nutsewa cikin ruwa sai yake cewa na yi imani da wanda da abun bauta babu abun bauta sai wanda Banu Isra'ila suka yi imani da shi kuma ni ma ina daga cikin musulmi wa ana min al-muslimin Allah ce al-ana wa qad asaita qabl wa kunta min al-mufsidin sai yanzu kuma bayan ka yi tabka aikarka ka tabbata cikin mabarnata fal yawma nunjika bi badanika li takuna liman khalfaka aya a yau ne zamu tsirar da kai da gangar jikinka ne kawai dan kai ma ka zama aya ga waɗanda suka baro a baya haka Allah ya fito da gangar jikinsa kawai saboda masu ganin shi Allah masu ɗaukan shi Ubangiji to ga Ubangiji ya zama gawa su gani da inda a ce an ya tafi cikin ruwa bai dawo ba babu maki a samu su na kasassun da za su ci gaba da cewa masu na kasashen hankali ba su ci gaba da cewa ai yana nan bai mutu ba zai dawo ci gaba da magana zai dawo to sai aka fito da gangan jikin kowa ya gani li takuna liman khalfaka aya dan ka zama aya ga wanda za su zo bayan ka amma da yawa daga cikin mutane ba sa daukan izina daga wannan ayar Allah cewa azalla fir'auna qaumahu wa ma hada fir'aun ya batar da mutanansa ya hana su gane gaskiya wa ma hada ko bai shiryar da su ba ba abin da ya tsinana musu wannan kurari da yake tai musu cewa ma urikum illa ma ara wa ma ahdikum illa sabilar rashad cewa duk abin da yake nuna musu hanyar shiriya ce kawai yake nuna musu to ƙarya yake yi Allah subhanahu wataala ya tabbatar da wannan cewa ma hada bai taba dora mutanansa akan shiriya ba sai dai akan barna gashi kuma yanzu ya kai su ya baro Allah ka kiyashe mu lokaci yayi za mu tsaya anan abinda muka yi na daidai Allah ba mu lada na kuskure ubangiji ya fi mana sallallahu alaihi wasallam ala nabiyina muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.